Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Baba Yakubu Mukiri da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shirin namu na dare yau Lahadi 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To bayan mun ji halin da duniya ta wuni, Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin Kattabi, kuma a wannan makon shirin zai dora akan hira da kallabin makon malama sini da kuma nazari akan cin zarafin mata a gidajen aure da kuma dalilan da ke janyo mutuwar jarirai a ciki. To kafin mu kai ga gabatar da wannan shiri, yanzu ga Baba Yakubu Kiri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban kasar Saliyo Julius Maada Bio ya ayyana dokar ta baci a fadin kasar a yau Lahadi bayan da wasu ƴan bandiga suka kai hari a babban barikin sojoji kuma mafi girma a babban birnin kasar Afirka ta Yamman, lamarin da ya haifar da fargabar rushewar doka da oda a daidai lokacin da ake ci gaba da samun ƙarin juyin mulki a yankin. ƴan bandigar da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ɗakin da ake ajiye makaman sojoji da ke barikin Wilberforce da ke Freetown babban birnin kasar da sanyin safiyar yau. Biyo yana faɗa a wata sadarwa da aka wallafa a shafin X wanda ake kira Twitter a baya. Ya ƙara da cewa jami'an tsaro sun fatattake su kuma an samu kwanciyar hankali. Yayin da haɗin gwiwar rundunar tsaronmu ke ci gaba da kawar da raguwar 'yan ta'addan da suka tsirin, an kafa dokar hana fita a faɗin ƙasar kuma ana ƙarfafawa 'yan ƙasar gwiwa da su zauna a gida, in ji shi. Ma'aikatar yaɗa labarai da ilimi ta ƙasar ta kuma faɗa a wata sanarwa cewa gwamnati da jami'an tsaro na nan na ɗaukar mataki a kan lamarin. Kawo yanzu dai ba a bayar da cikakken bayani ba a kan 'yan bandigar da kuma dalilin kai harin. Isra'ila ta faɗa a yau Lahadi cewa ta samu jerin sunayen mutane da aka yi garkuwa da su da Hamas za ta sake su a yau. Sakin mutanen a karo na uku da aka yi garkuwa da su yana zuwa ne a cikin wuni na uku na shirin kwanaki hudu na tsagaita wuta. Jami'an tsaro na nan na tantance sunayen kuma iyalan da aka yi garkuwa da 'yan uwansu sun tabbatar, a cewar wata sanarwar ofishin shirya harkokin waɗanda aka yi garkuwa da su da waɗanda suka ɓata. A halin da ake ciki, ma'aikatar kiwon lafiyar Falasɗinu ta faɗa a yau Lahadi cewa sojojin Isra'ila sun harbe wasu Falasɗinawa shida har lahira a cikin dare a yammacin kogin Jordan. Hamas ta sako mutane 17 da ta yi garkuwa da su da yammacin jiya Asabar, 13 'yan ƙasar Isra'ila da 'yan ƙasar Thailand guda 4. Jim kaɗan bayan haka da sanyin safe yau Lahadi, Isra'ila ta sako fursunonin Falasɗinawa 39. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wuni a kan Ukraine cewa zirga-zirga na baya-bayan nan da Rasha ke yi na nuna cewa da alamar Rasha ta ɗauke na'urar tsaron sararin samaniyarta mai muhimmanci daga yankin gabar tekun Baltic na Kaliningrad. Ɗauke wannan na'urar daga yankin Kaliningrad, wanda kasashe mambobin NATO ke kewaye da shi a ɓangarori uku, yana nuna yadda yakin ya gajiyar da wasu muhimman makaman Rasha na zamani. Jiya Asabar ce ranar tunawa da Holodomor a Ukraine, wani lokaci da 'yan Ukraine ke tunawa da yunwar da ta kashe miliyoyin mutane a shekarun 1930 saboda manufofin Soviet. Kalmar Holodomor, wanda ke nufin mutuwar yunwa a cikin harshen Ukraine, tana cikin manufofin Joseph Stalin na ganganci, inda 'yan Ukraine tare da kasashe fiye da 30 suke kallon wannan lamari a matsayin kisan kare dangi, amma Moscow tana musanta hakan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karuwar kiraye-kiraye ga kasashen duniya da su yi la'akari da hanyoyi da dama da dumamar yanayi ke shafar lafiyar bil'adama ya tallatar da ranar farko da aka keɓe a kan batun a tattaunawar sauyin yanayi a Majalisar Ɗinkin Duniya wadda za a fara a mako mai zuwa. Matsanancin zafi, gurɓatar iska da ƙaruwar yaɗuwar cututtuka masu saurin kisa na daga cikin dalilan da ya sa hukumar lafiya ta duniya ta kira sauyin yanayi a matsayin babbar barazana ga lafiyar ɗan adam. Dole ne a takaita ɗumamar yanayi kan yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris na degrees 1.5 na ma'aunin Celsius don kawar da bala'in kiwon lafiya da kuma hana miliyoyin mace-mace masu alaƙa da sauyin yanayi, a cewar WHO. Duk da haka, a ƙarƙashin shirye-shiryen rage hayaƙi mai guba a ƙasa a yanzu, duniya na kan hanya da za ta yi zafi zuwa degrees 2.9 na ma'aunin Celsius a wannan karnin, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan mako.
Da Babu Yakubu Kiri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da Grace Alheri Abdi za ta shigo da shirinmu na gaba.
Na sha'awar zama malama, ban taba shakkan malanta da ina yi ba, kuma ina jin dadi. Ba wai yana da kudi ba, babu kudi, amma gaskiya ina jin dadin aikin da nayi. Kuma yaran da na fi koya musu yara kaman daga shekaru 5 zuwa shekaru 7 shekaru 8.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabin shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Daurawa a hirar da muka fara da kallabin mu ta mako, malama Fini, zamu kuma daura akan nazari da muka faro kan cin zarafin mata a gidajen aure. A fannin kiwon lafiya kuma mun gayyaci ƙwararriya a fannin kula da lafiyar mata masu juna biyu domin neman bayani kan abin da ke kawo mutuwar jarirai a ciki. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon da ƙara haska fitila kan batun cin zarafin mata da ake ta ƙoƙarin daƙilewa a matakai daban-daban. Barista Husaina Mai Rigatila, ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a birnin tarayya Abuja, ta bayyana abin da ke haifar da cin zarafi a zamantakewar aure da kuma matakan da mace za ta iya ɗauka ko kuma ta bi wajen kare kanta daga cin zarafi daga mijinta.
Farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba. Ba wanda zai so ya ba da diyarsa aure a je ana ci mata zarafi. Na farko shine yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci miki zarafi. Muna da kungiyan agajin shari'a, wato Legal Aid Council of Nigeria, muna da FIDA, inda zaki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, wato department ne wanda yake kare ƴancin bil'adama. An ɗauki alada an hada shi da addini. Alada dai da addini dai ba abu ɗaya bane. So da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi, sai ku yi hakuri, mu ma da hakuri muka zauna. To zamani ya wuce wanda ƴa ta mace dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiruwa, don iyaye sun ce sun yi zama da hakuri har ya kawo ga rashin rai. A addinin Krista ana ce for better for worse, amma if worse come to worse come, ai ba abin da zai saka ka zauna. Ka zauna a kashe ka a rasa rai a ba mu iyaye hakuri ba shi bane. Kuma a addinin Krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi ga inda za bi, na dai san dai ana tsulhu, wato dattawa da kuma fastoci sukan zauna ne su ji koke-koken. Amma ke kina da izinin ki dauki matakin da ya kamata a ce kin dauka don ki tsare ranki da kuma na yayanki. Hukumomi na nan, zaki iya zuwa police station, zaki iya zuwa kungiyan agajin shari'a, wato Legal Aid Council, kina iya zuwa FIDA, International Federation of Women Lawyers, kina iya zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, ki kawo kukanki ko kuma karan. Sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in kai aure ka dinga musguna mace. Allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna mata. ana takurawa mata, ana kuma kashe mata. To ni zan yi magana ne nan da babban murya. Ya kamata hukumar shari'a ta dauki mataki masu tsanani. Duk wanda aka same shi yana musguna mamatan shi, hukuma ta dauki mataki mai zafi. Domin in ta dauki mataki mai zafi kuwa, alabar shi aka yi certain example da mutum daya, kowa ya shiga ruwan hankalinsa. Sannan kuma ni a gani na shine ya kamata ne ana musguna mamace kar ta yi shiru ta fita ta fada, domin in ciwo na damun ka in ba ka je gurin likita ba, likita dai ba wai zai biyo ka gidanka bane, zai tambaye ka me ke damun ka ba. Mata su dinga bude baki suna magana. Muna nan kullum muna kan fadakarwa. A gudi baki ayi magana, shiru bai zai taimakawa ba. Idan har baki fadi ba, ba wanda zai san damuwan da yake cikin gidanki, sai kin fita kin ce ga damuwanki. Sai Allah kuma ya taimaka a ce a ga inda za a bi a samu saukin wannan ciwo. Abu na biye shine al'adunmu na Afrika bai taimaka ma mata ba. Sam, amma ni ina farin ciki da addinin musulunci wanda ya ba da asalin doka da kuma yanayin yanda za a yi rabon gado. Ina mai kira ne da babban murya, a duk mace da ta ga ana musguna mata ko ana takura mata, kar ta yi shiru, sannan ta nemi hukumar hagajin shari'a ko ta nemi FIDA ko ta nemi Citizens Rights Department a Federal Ministry of Justice, ta zo ta kawo kukanta. Ko galaba shi in Allah ya za ta samu taimako. Sannan kuma limaman addinai su dinga fadakarwa a masallatai, sai ta fadakarwa a coci. Musguna ma yatan mace ba shi da kyau, domin karfin yatan mace da namiji dai ba daidai ba ne. Za ka iya garin zuciya kwashe ka dauki abu mai karfi ka je, sai ka gani kila ma baka yi ne daukin rai ba, garin zuciya sai ka gani ka buga ta a mummunan wuri, rai ya tafi. An shayin haka. A taimaka limamin addini, a taimaka ana fadakarwa. Sannan fannin shari'a kuma a taimaka a kwace ma mata yanci, domin kowa mace ce ta haife shi. Ya kamata a taimaka a kare mata, sannan kuma a kwace musu yanci.
Tama da lama su saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Ta bari mu koma kan batun kula da lafiyar mata masu juna biyu da ke ci gaba da daukar hankalin hukumomi da ma'aikatan jinya, inda rahotanni ke nuni da cewa ana ci gaba da samun mace-macen mata da jarirai a lokutan haihuwa, musamman a kasashe masu tasowa kamar Afirka.
Muna tare da Metro Binta Muhammad wacce take rice shugaban ɗakin haihuwa na asibitin koyarwa na Baraudiko da ke cikin Kaduna. Haihuwa nan ɗa yanzu faforai wani irin yanayi ne wanda mace takan ɗan ciki cikin watannin da yake ana so a haihu ɗa daga wata tara kafin lokacin haihuwa sai a samu yaro ya rasu, wato tun yaro na ciki ɗan ya rasu. Me ke kawo haka, menene abubuwan da ya kamata a yi, menene mataki ya kamata a bi, duk za mu ji daga bakin ita Metro Binta Muhammad. Barka da sa.
Barka da dai.
Me ke haifar da haihuwar ɗa fara?
Ɗa ya mutu a ciki, a zo haihuwa a haife shi bare. Muna iya cewa mu a nan a gefenmu mukan ce cikin da ya kai watanni wata bakwai, wato mako 28, bayan mako 28 a ciki zuwa wata tara. Idan ya mutu a lokacin nan a ciki, ta yadda za a zo a haife shi ya fito ba shi da alamar rai, shi ne muke ce mai wannan stigmat. Wato haihuwan ɗa ya fito ba rai.
Na mu iya cikin nan daga wata bakwai zuwa
bakwai zuwa
wata tara,
in ji ta yi fada ba rai,
ba ya fito ba rai,
in ya mutu a ciki ko lokacin da ake naƙuda har aka zo aka haife shi ya fito ba rai, ba alamar rayuwa, ba alamar rai, shi ne muke ce ma wannan stillbirth. Mu a nan gefen mu kuma kwani 28 wato wata bakwai, saboda ƙasa da nan muna ce mishi ɓari ne.
To yake metron kowane ciki da aka dauka fatan mai shi shine Allah ya kawo lokacin da za ta haife shi a gan shi a duniya. To amma kuma za ta samu wannan matsalar, za su so su san menene ke kawo dalilin da yake janyo mace ta samu wato ɗan da take ɗauke da shi ko ɗan da take ɗauke da shi ya mutu a cikin ciki.
Akwai abubuwa da ke kawo mace-macen ɗa a cikin ciki kafin lokacin haihuwa, bayan wata bakwai ne kamar yadda na ce miki, kafin a haife shi ko lokacin da ake naƙuda kafin da ya zo duniya, ina iya zama kila uwar ba ta da isasshen jini a ciki. ko kuma ta rashin lafiya ciwon malaria nan yana iya kawo bari kuma ya yi sa ya kashe da a cikin zabun ciwon sauro zai da gaske malaria samma in yi zati shi yasa an suka zo awo in suna zo awo mukan ba su rigakafin malaria nan saboda ba mu san samu ma ciwon balantana har ya zo yi musu illa ko ma abin da ke cikin su illa mukan kira shi ki sha a gaban mu shi ma rigakafin mu ba ta ruwa mu ba ta riko ruwan shanki a gaban mu ba ta hadi shi ma kaida shi ne ma ta sha a gaban mu sannan kuma akwai kwayoyin da za ta sha saboda su ba ta isasshen jini a jikinta saboda rashin isasshen jini a jikinta na iya kawo ko ce bari inda ke wata bakwai ko kuma bayan wata bakwai ya iya kawo ta shiga na'ura lokacin da riba ko kuma ya kashe dan a ciki saboda ba ta isasshen jini ita kanta saboda jinin da ke jikinta ne fa take son abin da ke cikinta suna yana samu shi ma to ya rayu to idan ita kanta da ishe shi ba ya za ya je wurin ta ya je wurin abin da ke cikinta sannan kuma akwai infection wato cututtuka kamar su ciwon sanyi yana iya kashe da shi ma a ciki sannan kuma akwai hawan jini da hawan jini sosai wanda mukan ce ya yi kai ga pre-eclampsia, severe pre-eclampsia, zuwa eclampsia.
Wacin jijiga ne
mun kawo ko jijiga eh. Inye shi hawan jini na inye yawa ne a yayi yawa shine yake kai ga ta fara jijiga wanda muke cewa eclampsia. So yana iya kashe abin da ke cikin ta shi ma. Ko kuma shi dan yana cikin cikin jiki sai yana yawo ne cikin wannan ruwan da yake ciki.
To
ga cibiyan nan tana da tsawo ne tana da tsawo wani garin yawo ne yana iya yanzu ya shake shi.
To rato ne
ya rake wuya shi. Yau to yawanci irin wannan an zo haihuwa a nakuda ka zo haihuwa shi yasa kiga suna haihuwa za mu sa hannu in kai ya fito sai mu ji akwai cibiya na da wuya saboda maza maza mu sa hannu mu ji mu raba shi da wannan cibiya saboda ya ci gaba da shake shi. Sai ya fito ba shi da rai.
To wato har an kai wata tunan da yana
rai
amma kuma saboda wannan abin da ke
da nade
kuma kuma da an fitowa shi ya yana ja
yawa
zai iya rasa wannan
mai zai iya rasa ran shi shi ne kike ga ya fito bare da shi sai ga da kai ya fito da mukan sa hannu mu duba ci da ta nade wuya ko bata nade ba in ta nade sai mu ji wanda ta yi sakwasakwai da za mu iya cire ta ne ta kashi ko ta mutu ya ta ciki ta saki wuya daga wai ko kuwa mu sa abu mu kama mu yanka
shi yana da
muraba eh saboda shi ta shiga bada shake shi wurin fito wannan yana iya rasa ran shi ko kuma ita shi biyar saboda tsawo tana ci yana yawo tana iya zuje ce kulli deforming knot wato ne kulli eh idan ta kulli nan shi ma kin ga ta kulli ai ta hannun yake samun iska oxygen da jini daga wurin uwan shi zo ya ba shi ma a cikin shi to ai kulli ne ce tana yana ragewa sai a rasa shi sannan kuma idan mace tana da ciki sai ga zuban jini kafin nakuda ya zo ta fara zuban jini ko kuma tana cikin nakuda sai jini ya fara zuba zuban jinin nan ta ina ne a ita uwa inda yaro ke ciki mabiya muna cin kuna san ta ko kowanne wuri sa yanda suke faɗin kristi kenan to suna ta uwa suna ta mabiya idan ta fara ɓamɓarowa daga jikin inda ya mahaifa boom uterus in ta fara ɓamɓarowa daga ciki a lokacin da take da fara nakuda ko ko ana nakuda ta fara ɓamɓarowa ta fara separation daga cikin uterus ita inda ya
mahaifa
mahaifa din to kin ga ai akwai kasawa na zu na samun jini isasshen jini zuwa gada daga uwa zuwa gada an samu dan sai ku ba zai same shi ba to wannan ma na iya kashe dan ko a ciki har bai fito ba ne
cikin kwanaki ko ko dare ranar da za a haifi yaron abu zai iya faruwa
ai zaran jinin ya fara zaran jinin ya balle ya fara zuwa ina iya yiwa in ta wannan ne uwa ta fara jitaci ta fara barewa daga cikin mahaifa to shi ne sina an samu sai ko ba isasshen jinin da zai zo daga wurin uwa da oxygen iskan nan da ke bit hanyar jini ya zai samu yaro shi ma ya samu ya rayu a ciki in bai samu akwai matsala yana iya kashe shi tun a ciki kafin ya fito in kuma tana nakuda naka samu wannan yana iya kashe shi shi yasa da zarar an ga wannan aka duba aka gani ke fara to shi yasa idan da zarar a rika muka ga majin juna biyu da zarar ta fara da nan jini matsala ne maza maza ana sa da su mataki akan ta
Madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Timi Simji Gosewe wata malamar makaranta da ta fara nuna sha'awar malanta tun tana karama ta kuma shiga ilmantarwa ta fannoni da dama ga kallabin tamu
haife. To amma ni abin da ya bani mamaki shine kin yi wannan karatu har kin kai kina kan digirin digirgir. Amma me ya baki sha'awan shiga malanta kasancewa a Najeriya kin ga yanda malamai ma ba a ba su wani daraja da sauransu me ya baki sha'awan cewa ke ki zama malama
a lokacin da mu yara muna wasa in gan kullum muna wasa da masu yi dafa tuwo da gongoma tuwo din fa kasa ne fa ko muna ta wasa wasa ni dai na gan lokacin kullum sai ni ne zan doka itace a hannu in di ma gawayi ni madan silin ko ni ma wani paper cardboard ina koya musu
tun kina yariya ke dai malama
ina sha'awan zama malama ban taba shakkan malanta da ina yi ba kuma ina jin dadi ba wai yana da kudi ba babu kudi amma gaskiya ina jin dadin aikin da na yi so da yawa da an kira ni je yi aiki a nan post authority in je nan jitan but na kullun san tambaya in ba makaranta ba zan je in akwai makaranta da yara kuma yaran da na fi koya musu yara kaman daga shekaru 5 zuwa shekaru 7 shekaru 8 yara wato nursery zuwa primary kenan shekaran da ina jin dadin ina sha'awan aikin na as malama da su so abun da ya karasa na ji dadin wannan zan ce kiran Allah ne domin koyarwa ma yara ba mai sauki bane balle yanzu da ne da zaka iya ka rike blala ko ki rike blala hannu in yaro ya gan blala zai nasu yayi karatu amma yanzu da dokan child right law the teacher bai kamata a gangwani da blala a hannu wai zaka mare yaro ko ka so ya zama da dan wuya sosai koyeswa yaran yanzu ba kaman yaran da bane in ka ce mai yaro da zauna nan yaro zai zauna but yanzu ba haka bane amma duk da haka aikin malanta aikin da ina sha'awan shi har duniya ta tashi ina addu'a in yi aikin nan har Allah ya zo ya kira ni
Allah ya sa yaya kike hada karatu aikin malanta aikin kula da yara marayu aikin koya ma mata da sauran abin nan sana'o'i ga iyali ga mai gida ya kike hadawa
zan ce ba ubangiji ne kawai shine mai dokar shugabanci domin a ta karfi na bazan iya ba a ta iyawa na ma bazan iya ba a sani wa na ma bazan iya ba but sai ta gurin Allah domin na sa zuciya an ce duk abin da ka sa zuciyanka zaka yi zaka iya yi kuma kan da na fada da zu kira ne gare ga Allah in yi abubuwan da ina yi ba ka ba bazan iya ba akwai abubuwa da yawa da bana yi da sauran za su iya su yi kaman so da yawa ba za ki gani a gurin su buki ba domin ina je bazan iya yi abubuwan da ina yi ba so dole ne in hankura wayan su abubuwa da zan so in yi kaman sauran yanwane na but ba wai ba na zuwa ba ina zuwa su buki but ba so da yawa kaman sauran then kaman ranan sat juma ranan sati ranan ladi ba na wasa da wayannan ranaku san samu in shiga kasuwa in yi sumiya duka in samu in aji wani lokaci babu wutan lantarki balle kici zaki sa su miya freezer so a hakan zan yi kokarin je kasuwa ni makayan miya na sai in gaggara in gaggara in tabbatar na da dadawa gida ina da ko karkashi ko kuka ko bushishin kubewa ko koda mene kayan miya koda barkono ne ko tuma ina tabbatar ina da wayannan ababe a cikin gida so that koda na dawo koda cikin awa daya na riga na hada girki ya nuna kuma akan haka na yi kokari na samu su stove balle yanzu na wani na gawayin nan yana tafiya da su wahala din shi ne a fara wuta din so wannan na da su kaman biyu a cikin gida ga gas ga kerosene lokacin da yana da sauki sai in hura wuta guda biyu uku a lokaci daya na hada binci kafin gama na riga na gama dafuwa kuma mai gida kuma ubangiji ya bani mai gida ne
amma abinda nake so in tambaya kenan mai gida ya baki goyon baya kenan
ya bani goyon baya sosai yana da ganewa domin in ba mai ganewa ba zai yarda yi abubuwan da ina yi ba so da yawa baya taba tambaye ni kudin na albashi na ko nawa ne amma ya gaya mu in kin karba albashi ki siya abubuwan da zaki lura da kanki soran ko kin so ki yi yana aikin da kina yi na amki je ki yi to su kasuwanci ma da ina yi da na bubude nan da nan kaman salon da kuma gurin dinki Simji Stitches Hair and Nails duk riban da ina samu a gurin duka ina azza a cikin aikin da ina yi kuma ina sayar da Oriflame ni brand partner ne wato consultant kenan da Oriflame beauty products ina sayar da kayana riban da nayi ko kuma kudin da Oriflame suka biya mu a wata in kai aiki sosai nan biya duk ina sa a cikin aikin da ina yi so goyon bayan da na samu daga migida kuma bai tsaya haka ba a kulla yome kullun kowanne wata zai ki gan ya dan tura kudi a asusu na yaran Sinji Girl Child Empowerment Initiative don mu samu mu yi rayuwa mu biya ma yaran nan bukata da mun zo mun bude orphanage yaran 20 ne yan mata 20 ne tare da mu a cikin gida kuma bai da sauki ga binci ga kudin makarantar su ga takardu ga uniform ga suturan su kawai na gida da kuma na fita kuma ga maganin yaro yayi ciwo so bai da sauki ga kudin haya na gida din ma don gidan haya ne so da yawa yana bani goyon baya sosai so da yawa zai ce kin gani ki haka ina bi shawara so da yawa ina cin nasara ko da yake ba kullun ne zaka ci nasara da shawaran da an bayar ba amma gaskiya yana bani goyon baya da na fara makaranta master's degree na ce miki da na san da na aiki na ji na karasa biyan kudin makaranta bashin da da yana nan so da na tafi master's degree sai yace kina ta magana makaranta kin ce kin samu kuma kaman kin fara tafiya baki tambayan kudin makaranta ba sai nace na biya wai yana ce nayi canjin sunan nace da sunan babanka ne ina amfani da shi wai to ba gidan shi ne zan yi makarantan biya ma kaina ba sai nace to shine sai yazo yace nawa ne sai na cire admission letter din da kudin sai na nuna mishi sai ya doka da receipt da na riga na biya na nuna mishi sai can sai ya transfer mu kudin a asusu na nace a na riga na biya wai sam in sa cikin zuciya na wanda shi ya bani na makarantar ne wanda ni na biya in sa zuciya na wadin ne in yi kudin moto in siya handout in ma akwai handout ko kuma su assignment duk abinda makaranta sun bukata da kuma maya moto in biya bukata so haka nayi so da nazo na fara PhD da na saba bi sun ce to ga letter ga school fees sai ce a kene kina son giji muka yi dariya amma duk da haka ya bani goyon baya ya bani kudin makaranta na biya wani su ma zan biya da kaina ina addu'a Allah bani karfi ya taimake ni har in zo kai karshe in soke wannan karatu wani rana a kira ni doctor sai ni goshe zan ji dadi sosai
da labin lokaci ya bamu damar ka muku kenan a yau sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin ta godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a Jojja Plateau da Binta Ibrahim a Kaduna sai kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherin sa
madalla a gaida alheri Grace Abdu masauraro da haka ne muka kawo karshen wannan shirin namu na daren yau kuma na karshe a yinin yau amma zuwa gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince mana da safe misalin karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT a ji wasu da shirin mu na safe yanzu a madadin Baba Yakubu Mukeri da ya shirya kuma ya karanto mana labarai da kuma wanda ya kula mana da na'ura Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.